الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهدي ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باك ايوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da saduwa a wannan yammaci mai albarka yau ranar Laraba daren Alhamis bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam shekara 1446 wanda kuma yau uku ne ga watan biyu watan Safar duk da alisafin Najeriya yau biyu ne ga wata kamar yadda fadar mai alfarma sarkin musulmi suka sanar cewa a Najeriya a jiya talata ne zama ɗaya ga wata amma mafi yawan ƙasashen musulmai sun ga wata ne kafin jiya lissafin su biyu ga wata ne insha Allah wanda kuma ya dace da bakwai ne ga watan takwas haka ne ko hijiran miladiya 2024 ci gaba da karatun mu na tafsirin alqur'ani mai girma idan ba manta ba satin da ya wuce mun sai ana ƙarshen suratul fatiha yau za mu tashi a farkon suratul baqara daga wannan masallaci mai albarka masallaci ihya'us sunna dake wannan unguwa ta fantami a nan cikin garin Gombe fadar jahar Gombe muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya kara wannan gari namu albarka da sauran garurukan mu gaba daya ya zaunar da mu lafiya kamar da na faɗa za mu tashi a farkon suratul baqara suratul baqara ita ce sura ta biyu a cikin alqur'ani mai girma idan ka dauko lissafi daga ainihin suratul fatiha suratul baqara ita ce sura ta biyu insha Allah kuma ita ce sura mafi tsayi a qur'ani mai girma babu suran da ya kai suratul baqara tsayi bi ma'ana tafi kowace sura tsayi tana kuma dauke da ayoyi 286 a lissafin qira'an ainihin riwayar Hafsu daga ainihin Asim ibn Abi Najd al-Kufi kamar yadda na faɗa ita ce sura mafi tsayi a Qur'ani kuma aya mafi tsayi cikin Qur'ani ma yana cikin suratul baqara sannan kuma aya mafi girma a wajen daraja yana cikin suratul baqara kaga ta hada ababi har guda uku kenan ita ce sura mafi tsayi a Qur'ani gaba daya kuma aya mafi tsayi a Qur'ani gaba daya yana cikin wannan sura ayat idza tadayantum bidaini ayatul daini haka malami suke kiranta ayat da take magana akan bashi sannan kuma aya mafi girma a wurin daraja ba wurin tsayi ba tana cikin suratul baqara ita ce ayatul kursi ina fata an gane ita ce a'zamu ayatin fil Qur'an aya mafi girma a wurin daraja cikin Qur'ani gaba daya daga bakin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ita ce ayatul kursi idan ka karanta ta zaka kwanta bacci ya tabbata a cikin hadisi shedan ba zai zo kusa da kai ba ko da an turo ni shedanin aljini ya cutar da kai matukar ka karanta ayatul kursi kafin ka kwanta kuma da imani da wannan ayan da imani da Allah da tawassuli da ayan to ba abin da zai same ka a cikin wannan dare ko tsafi aka yi da wani bokanci da sihiri dan a cutar da kai ba zai tasiri ba insha Allah sannan ka karanta ta bayan sallan asuba Allah zai baka kariya daga sharrin shedanin mutane da shedanin aljanu har zuwa yamma idan ka karanta ta da yamma Allah zai baka kariya daga sharrin shedanin aljanu har zuwa kuma ainihin wayewan gari bi ma'ana kaga aya ce mai girma aya ce mai daraja na daga cikin kuma darajar ayatul kursi ya tabbata a cikin hadisi annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yake karanta ayatul kursi bayan sallan farilla dubra kulli salatin bayan kowace sallan farilla ka karanta ayatul kursi annabi yace ba abin da zai hana ka shiga aljanna sai mutuwa abu ɗaya ne zai hana ka shiga aljanna shine baka mutuwa kaga wannan ba karamin falala bane ba to shi yasa annabi kira ta da a'zamu ayatin fil qur'an aya mafi girma cikin alqur'ani mai girma duk suna cikin wannan sura mai albarka ita kanta suratul baqara kuma ya tabbata cikin hadisi ruwayan imam an-nasa'i cikin amal al-yawmi wal layla da kuma al-imam al-hakim a cikin al-mustadrak daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda annabi ya fada sallallahu alaihi wasallam yace inna ash-shaytana yafirru min al-bayti alladhi yuqra'u fihi suratul baqara tabbas lillahi shaytan yana guduwa daga gidan da ake karanta suratul baqara in ana karanta suratul baqara cikin gida to shaytan baya zama ina fata an gane yasa ana buƙatar yawan karatu suratul baqara a cikin gida saboda shaytanu aljannu za su bar gida ko da misali baka iya karantawa ba kunna kaset na baqara ko a wayanka ne kai sacin ko a YouTube ko a wani abu ka kunna suratul baqara to shaytanu ba sa zama a cikin gida matukar ana karanta suratul baqara wannan daga cikin falalan wannan sura daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-imam ibn kathir ya kawo hadisi da yawa cikin tafsirin shi game da falalan suratul baqara amma hadisan galibi ba su inganta ba an gane ko mafi yawan hadisan ka iya cewa 98 cikin 100 malaman hadisi suna da alamatu su'al akan ainihin ingancin waɗannan hadisan daga cikin hadisai da suka inganta game da suratul baqara akwai hadisi wanda yake imam muslim ya rawaito a cikin littafin shi ingantacce daga abu umamat al-bahili Allah ya kara masa yadda yace yaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa iqra'ul qur'ana ku karanta al-qur'ani fa innahu shafi'un li ashabihi yawm al-qiyamah lalle sha al-qur'ani mai ceton ma'abotansa ne ranar gobe kiyama idan kuna kana karanta qur'ani to ran tashin kiyama zai zo karbi belinka a wurin Allah subhanahu wata'ala qur'anin zai zama halitta mai magana mai tafiya yazo ya tsaya a gaban Allah subhanahu wata'ala yace ya Allah a bani belin wani ina neman alfarma a bani belin shi tafi aljanna saboda yana yawan karanta alqur'ani mai girma annabi ya sake faɗa cikin hadisin yace iqra'u al-baqarata wa ali imran ku karanta suratul baqara ku karanta suratul ali imran sai ce fa innahuma ya'tiyani yawmal qiyamah domin lalle da baqara da ali imran za su zo ranar gobe kiyama ka annahuma ghamamatan kai ka ce waɗansu giragizai ne guda biyu yanda ka san manyan girgije ko manyan duwatsu haka ran tashin kiyama ga baqara ga ali imran za su taho suna tafiya su zo wurin Allah subhanahu wataala yuhajjani an ahlihima suna ainihin bada kariya ko suna jayayya dan a ba su ceton wanda yake yawan karanta su kaga wannan ba karaman falala bace ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lalle ya nuna mana falalan wannan sura da kuma falalan yawan karanta wannan sura alaihi salatu wassalam a wani hadisi kuma daban annabi ya fada sallallahu alaihi wasallam yake cewa iqra'ul baqarata ku karanta suratul baqara yace fa inna akhdaha baraka domin haddace suratul baqara ko kuma riko da suratul baqara albarka ne sai yake cewa wala tastati'uha albatala yace masu zaman kashe wando kan ba za su yi suratul baqara ba ina fata an gane shine albatalatu yan zaman banza kenan yan zaman majalisa ina fata an gane amma fa akwai majalisa na alkhairi ko yawa ba kowace majalisa bace ba wannan dai na daga cikin falalan suratul baqara kadan da naga ya kamata a ce ainihin na kawo su kafin mu fara karatu suratul baqara akwai surori guda 7 da annabi ya kira su alaihi salatu wassalam da malamai kuma suke kiran su da ainihin guda 7 masu tsayi to daga ciki akwai baqara ita ce ta farko na biyu sai ali imran sai an-nisa'i sai al-ma'ida an'am a'raf waɗannan su ne surori guda 6 na 7 din sai malamai suke sabani waɗansu malamai suka ce suratul tauba waɗansu malamai suka ce suratul ainihin Yunus. An fahimci wannan abin da kyau. To a nan zance mafi inganci shine suratul Tauba. Domin ka dauki suratul Tauba da Yunus, wanne yafi yawa? Suratul Tauba. Suratul Tauba ta fi izubi yawa. Na fata an ga doriya ne akan izubi. Amma suratul Yunus izu ɗaya ne da bai kai rabin izu ba. Haka ne ko? Saboda haka waɗannan surori guda bakwai Annabi ce duk wanda ya haddace su ya fahimce su ya zama malami. Kun fahimci wannan abin da kyau? Yace duk wanda ya haddace su ya fahimce su kuma ya san fassarar su da abin da suke karantarwa ya zama malami. Saboda me? Saboda a cikin Baqara da Al-Ma'ida da An-Nisa'i akwai hukunce-hukunce da yawa na ibada. Kama daga kasuwanci ne, sakin aure ne, azumi ne, wa sallah alwala, duka zaka samu a cikin waɗannan ainihin surorin. Kai tsaye za mu shiga cikin wannan sura insha Allahu. Allah ta'ala ya ba mu ikon karanta daidai da kuma fahimtan daidai da kuma fassara daidai, ya sanya mana albarka cikin duk abin da za mu karanta. Na bismillah. Subhanahu wa ta'ala yace alif lam mim. Alif lam mim, waɗannan harufa guda uku malamai idan suka zo fassara su sukan ce Allahu a'lamu bi muradihi bidhaliku. Yawwa, Allah subhanahu wa ta'ala shi ya baro kanshi sanin ma'anan waɗannan kalmomi alif lam mim, harufa guda uku. Idan ba ku manta ba lokacin tafsirin Ramadan a wajen suratul Maryam, me muka ce game da waɗannan? Mun kawo maganganu da yawa, sannan muka ce kuma a cikin Qur'ani waɗannan sun zo har sau nawa? Sau 29, sau 31, kuramin baki kenan. Ina fata an gane, haka ake kiran su da Hausa huruful mabani ko huruful tahajji. Sun zo a Qur'ani har sau 31, sannan ko sun kasu kashi biyar. Akwai waɗanda suke zuwa da harafi ɗaya tak, akwai masu harafi biyu, akwai masu harafi uku, akwai masu harafi huɗu, akwai masu harafi na biyar. Muka ce na farko waɗanda suke da harafi guda ɗaya tak sun kasu kashi nawa? Sun zo na surori guda uku. Na farko suratul Sad, haka ne ko? Sad iya harafi ɗaya ne. Sannan na biyu akwai Qaf, kaga harafi ɗaya ne. Na uku suratul Qalam, Nun. Kun fahimci wannan abin da kyau? Waɗannan su ne suka zo guda uku a Qur'ani a farkon sura da harafi ƙwaya ɗaya. Sai muka ce akwai kuma waɗanda suka zo da harufa guda biyu, su kuma su nawa? Za ku yi tunawa mallam awwal, su tara. Sun zo ne kwata-kwata da harafi guda nawa? Harafi guda biyu. Abu na farko akwai suratul Taha. Taha ya kansu kenan, kaga harufa ne guda biyu. Akwai suratul Yasin. Yasin kaga harufa ne guda biyu. Sai suratul Namli. Tasi harufa ne guda biyu. Guda nawa kenan? Guda uku. Saura nawa? Saura shida. Nace su tara ne. Guda shidan gaba daya sunan su ɗaya ne. Hamim. Hamim guda bakwai ne a Qur'ani, amma ɗaya ba ta cikin lissafi. Suratul Shura. Kun tuna har wani yaro yana jayayya saboda bai sani ba. An gane ko? Hamim guda shida. Na farko suratul Ghafir. Hamim. Suratul Fussilat ita ma Hamim. Sai suratul Zukhruf. Sai suratul Dukhan. Suratul Jathiya. Sai wace? Ahqaf. Jazakallahu khairan. Waɗannan su ne guda shida da suka zo da ainihin Hamim, harufa guda biyu. sannan akwai waɗanda suka zo da harufa guda uku su kuma sun zo sau goma sha uku cikin Qur'ani mai girma. Na farko akwai alif lam mim sun zo sau nawa? Sau shida. Na farko ita ce wannan suratul baqara. Na biyu ali imran. Na uku wace ce ma lawan? Ankabut, suratul rum, suratul luqman, suratul as-sajda, dukkan su alif lam mim ne su shida. An fahimci wannan abin da kyau. Sannan akwai kuma waɗanda suka zo alif lam ra a wurare guda biyar. Alif lam ra kaga shi ma harafi nawa ne? Harafi uku. Akwai alif lam ra suratul yunus, akwai suratul hudu, akwai suratul yusuf, sai wace? Suratul ibrahim, suratul hijr. Dukkan su alif lam ra ne sun zo da harufa guda uku. Sai waɗanda suka zo da harufa guda nawa? Basu ƙare ba, afwan, akwai guda biyu masu harufa uku, shine cikon na goma sha uku. Suratul shu'ara, suratul qasas, tasimin. Ina fata an gane. Idan ka hada su gaba daya za su baka surori goma sha uku. Sai akwai waɗanda suka zo da harufa guda hudu. Akwai alif lam mim ra suratul ra'adi, haka ne ko? Akwai suratul araf alif lam mim ra, haka ne? Alif lam mim sad, shukran. Sannan waɗannan su kaɗai ne suka zo da harufa guda hudu a wurare guda biyu. Sai waɗanda suka zo da harufa guda biyar su ma su biyu ne. Suratul maryam kaf ha ya ayin sad, sai suratul shura hamim ayin sin qaf. Kun fahimci wannan abin da kyau? To waɗannan harufan surorin su 29 duk inda malami suka zo ce Allah ne ya san ma'anan waɗannan. Sai su malami suka ce ba za a ce abu a Qur'ani kuma ba a san ma'anan shi ba, ya dawo kawo shi babu hikima kenan. To da suka kai suka kawo gaba daya, zance mafi inganci abinda Ibn Kathir ma ya karkata zuwa gare shi shine ra'ayin sa Ibn Taymiyyah, dalilin kawo waɗannan harufan Allah ya kalubalanci Larabawa ne, cewa wannan Qur'ani fa da yaran ku aka saukar da shi, gashi da alifun ne da lamun da mimun. Ina fata an gane. Harufa ne da kuke rubutu da shi, dan me ba za ku tattara harufan nan kuma ku kawo irin naku Qur'anin ba? Kun fahimci wannan abin da kyau? Zaka fahimci haka, duk inda aka kawo su zaka ga maganar Qur'ani ne zuwa gaba. Da an kawo su ya ga gaba maganar littafi ake. Kun fahimci wannan abin da kyau? Lalle wannan iya nuna kalubalantan kafaran duniya yake, musamman Larabawa na wannan lokacin, yadda suka kware da balagan magana da iya tsara zance. Yanzu nan Balarabe zai maka baiti, yanzu nan ka ce wa samin wannan fankan kawai sai ya fara da kalmomi ko masu wahalar gaske. Ina fata an gane. Shi yasa in aka samu, in kana karanta maganganun al-khutaba, al-khutaba mutum ya tsaya ya yi ta magana, ya yi ta magana, ya yi awa biyar ko ba zai maimaita kalma ba sai Balarabe. Ba wanda zai awa biyar yana waka a duniyar nan, babu shi. Kuma daka, ina fata an gane. Akwai shekarun baya an yi gasa a duniya wanda fi kowa surutu. Wani ya ce me yasa ba su gayyace mu ba? Aka ce wanda ya ci an bashi dala 10,000 ya ce an tuce mu. To da ya zo ya fara surutu, amma shi matsalar shi ne rubutawa yi. An ce ai awa 13 yana magana, duk bayan awa 4 zai je hutu minti 30 ya ci abinci ya sha ruwa ya dawo. Aka yi taya shi murna, aka ba shi kambo ya fi kwa surutu a duniya. An gane ko? To a takaice, duk fasaha da balagan duk wani a duniya, amma ya tsara aya ɗaya na Qur'ani ya gagare shi. To wannan shine dai daga cikin hikiman kawo alif lam mim. Akwai at-tahaddi, challenge game da duk wanda zai iya tsara Qur'ani, to shi ma ya kawo harufan shi na Larabci tsara Qur'ani. Zalikal kitabu, Allah ya ce wannan littafin. Kalman zalika ana amfani da shi a Larabci don abin da ke nesa. Zaka ce haza wannan, zalika wancan. An gane ko? Sai suka ce to zalikal kitabu din nan, wasu malami suka ce ana nufin hazal kitabu, wannan littafin. Dan Larabawa suka yi amfani da haza a madadin zalika suna amfani da zalika a madadin haza wasu malami suka ce a'a zalikal kitabu yana nan wancan sai ka daga kai kana nema a ce ai gashi nan a gaban ka kun fahimci wannan abin da kyau kamar dan a jawo hankalinka ne zalikal kitabu wannan littafin la raiba fihi babu kokonto a cikin shi duk abin da ke cikin qur'ani babu kokonto abin da muttafaqun alayhi abinda yazo a cikin qur'ani tun daga fatiha zuwa nasi aya dai ba a kokonto akan ta balle ma sura aya mafi gajarta a qur'ani ita ce wace haba mala mudhammatan ita tafi kowace gajarta cikin qur'ani mai girma an gane ko kaga aran ma ce summa nazar zaka ji a baki kamar ita ce amma ba ita bace dan summa kalma ce mai zaman kanta haka nazar ita ma kalma ce mai zaman kanta kalmomi guda biyu ne amma mudhammatan kalma ɗaya ne ka gane ko yawa to malami suka ce aya mafi gajarta a qur'ani ko sura mafi gajarta kamar inna tsena kalkausar in kai kokonto kace baka yadda ba ka kafirta kisa qur'ani gaba ɗayan shi ake yadda da shi kuma ba a ma tunanin haka ne ko ba haka bane a muttafaqun alaihi ne la raiba fihi babu kokonto a cikin shi hudan sanin shari'a ne lil muttaqina ga masu takawa babu littafin da zaka rike shirye da kai in ba alqur'ani ba shi kadai ne zaka rike ka samu kwanciyar hankali shi kadai kuma za a rike a zauna lafiya shi kadai ne tsarin da ke cike da adalci duk wani tsari sai kaga akwai son zuciya ya shiga cikin shi ina fata an gane kisa kasashen da suke musulmai sai suke watsi da qur'ani suke talalumin wani abu zaka suna cikin rububi har illa masha Allah kuma bayan da za a samu kwanciyar hankali da nutsuwa matukar tsarin ba na Allah bane ba inda dan adam ne zai tsara doka to zai ka samu zalunci a ciki yasa Allah ce hudan wannan littafin shari'a ne amma fa lil muttaqina ga masu takawa ga masu tsoron Allah subhanahu wataala Allah sai ce alladhina yu'minuna bil ghaibi sune waɗanda suke imani bil ghaibi da ainihin ghaibu malami suka ce menene al ghaibu anan aka ce Allah subhanahu wataala saboda Allah ghaibu ne dan ba ma gani shi ba ma jin maganar shi kuma haka ba ba a samu wani halitta da ya ji maganar Allah ba a cikin mutane ba a samu wani mutum ba cikin mutane da suka ji maganar Allah in ba mutum biyu ba waye da waye annabi Musa alaihi salatu wassalam sai waye annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi Musa da to a cikin su nawa yafi na annabi Muhammad alaihi salatu wassalam dan shi annabi Musa ya ji maganar Allah ne a turi sayna'a ina fata an gane a wajen turi sinin a kasar Misra shi kuma manzo sai da aka dauke shi zuwa sama aka kai shi har fadan Ubangiji sannan aka yi magana da shi kaga wannan nashi yafi yanzu da a ce misali ja gaba yawa ya bugo maka waya kana na fantami da dauke ka kai kabila wanne fi an gane ko to shi sai da aka kai annabi fadan Allah subhanahu wataala saboda yafi kowa daraja ita darajar kanta ma yafi ta daraja alaihi salatu wassalam to suna imani bil ghaibi da ghaibu sannan kuma wa yuqimuna salata malami suka ce daga cikin al ghaibu din akwai mala'iku su ma ghaibu ne sannan akwai wuta akwai aljanna akwai siradi duk wannan labarin su aka bamu kuma mun yi imani da su 100% mun yarda gaskiya ne azaban kabari ba wanda ya taba zuwa ya gani ya dawo haka ne ko ba haka ba amma kowa ya yarda akwai azaban kabari to wannan shine suna imani bil ghaib da abin da ke gaibu sannan kuma wa yuqimuna salata suna tsaye da sallah wa yu'tuna zakata suna bayar da zakka wa bil akhirati hum yuqinun tana kuma suna da yaqini suna da cikakken yaqini dangane da ainihin ranar gobe kiyama ita ce lahira to karkashin wannan da aka ce alladhina yu'minuna bil ghaibi sune waɗanda suka imani da gaibu wannan duk wani musulmi ya shiga ciki wanda ya imani da Allah ya imani da mala'iku ya imani da wuta da aljanna da sirai da duk abin da aka bashi labari. To akwai wata daraja da mu ko muke da shi mu al'umman da muka zo bayan manzon Allah ya rasu alaihi salatu wassalam, kaman tabi'ai atba'u tabi'ina har zuwa yau har kuma tashin kiyama. Mun yi imani da manzon Allah ba mu gan shi ba, haka ne ko ba haka ba? Su kuma sahabbai fa sun gan shi cin da cin ko? Yawwa. To a ƙarƙashin wannan rashin ganin mu da annabi alaihi salatu wassalam ya ba mu wata daraja, duk da ba mu kai sahabban daraja ba, amma saboda ba mu gan shi ba muka yi imani da shi, muka yi da duk abin da ya zo da shi da duk abin da ya faɗa, wata daraja ce mai zaman kanta. Hadisi ya tabbata daga babban sahabi Mu'adh ibn Jabal, Allah ƙara masa yadda, wanda daga cikin ɗaliban sai yake bada labari, yake cewa wata rana ya je Baitul Maqdis, masallacin Qudus kenan ko, wanda ke ƙarƙashin Isra'ila a yanzu, Allah ya kwato shi dawo da shi halin musulmai. Yake cewa wata rana wani daga cikin ɗaliban Mu'adh ibn Jabal ya kawo mana labari, ya kawo mana ziyara, da ya kawo mana ziyara ya sallah a masallacin Baitul Maqdis, da zai fita sai muka raka shi. Bayan mun raka shi ya fita waje, sai muke cewa da shi ya kai wani, ba za ka ba mu wani labari ba wanda kuka ji daga wurin Mu'adh ibn Jabal? Ina fata an gane, domin su daga sun ga wanda ya ga sahabi ko sun ga wani sahabi suna kokarin tambayan shi me annabi ya gaya muku idan sahabi ne, in kuma wanda ya ga sahabi ne me sahabbai suka gaya muku, wani labari suka baku, mu ma ku gaya mana dan mu karo. Suka ce ba mu labari dangane da wasu daga cikin labarun da Mu'adh ya baku. Yace da su Mu'adh ibn Jabal ya ba mu labari, yace kunna ma'a rasulillah alaihi salatu wassalam, mun kasance tare da manzon Allah, wa ma'ana Mu'adh ibn Jabal tare da mu, kuma akwai Mu'adh ibn Jabal, Allah kara masa yadda, ashiru ashara, ɗaya daga cikin mutane goma da suka yi imani tun a farkon musulunci. Wannan ba karamar daraja a ce duk duniya ko goma ne musulmai, mai kai wannan daraja? Ina fata an gane. To shi yana cikin waɗannan guda goma na farko-farko da suka ainihin karɓi musulunci. Sai ya ce kulna ya rasulullah, sai su sahabban suka ce ya rasulullah, hal min qaumin a'zamu minna ajran, shin a cikin mutane al'ummanka akwai waɗanda suka fi mu girman lada kuwa? Sahabbai ke tambayan annabi, a cikin al'ummanka akwai waɗanda suka fi mu sahabbai yawan lada da lada mai girma akan kowane irin aiki? Amanna bika, saboda mu ne muka yi imani da kai tun a karon fari. Wattaba'anaka, mu ne muka bi ka tun a karon fari, kowa sai ya biyo bayan mu ne muka yi imani tun imanina da zafi-zafi, mu muka ainihin bi ka a lokacin ana tsoron a bi ka. Kala sai annabi ce ma yamna'ukum min zalik, to me zai hana ku imani da ni? Wa rasulullahi baina adhhurikum, bayan ga annabin na cikin ku, gani gashi kuna ganina, ya'tikumul wahyu minas sama'i, wahayi na saukowa daga sama, me abun mamaki da kun yi imani da ni? Ai kun ganni na ganku. Ina fata an gane. Sai ce bal qaumun, bal yace akwai waɗansu mutane, min ba'dikum, za su zo a bayanku, kuma ba za ku gansu ba. Sai ce ya'tihim kitabun, al-Qur'ani ne kawai zai zo musu, ba su ga wanda ya zo da Qur'anin ba, ba a gabansu mala'ikan ke zuwa na kawo wahayi ba, yu'minuna bihi, kuma za su yi imani da shi, kuma wa ya'maluna bima fihi, su yi aiki da abin da ke cikin wannan littafin. Yace ulaika a'zamu minkum ajara, waɗannan sun fi ku yawan lada, waɗannan kan sun fi ku girman lada, saboda sun yi imani da gaibu. Ina fata an gane. To kaga wannan ba karamar daraja bace ba. Mun yi imani da mai al-gaibu, ba mu ga annabi ba, ba mu ga mala'ika jibrilu ba, dan sahabbai da yawa sun gan shi. Yakan zo da siffar mutum, yana zuwa da siffar wani sahabi, ya zo ya bada labari ya tashi ya tafi. Wani lokaci ko yakan zo da siffar ba wanda aka sani. Ga hadisi sayyidina Umar, yace wani ya zo mai kaza ya zo zauna gaban annabi, ko ba haka ba? Kaga ai ba wanda ya san shi. Yace wala ya'rifuhu minna ahadun, babu wanda ya san wane ne. Bayan ya tafi annabi yace kun san wannan suka ce yace haza jibrilu wannan ai malaika jibrilu ne ka wato sahabbai sun more alaji ina fata an gane to ka garkashin wannan mu ma kanmu mun samu wata falala ta imani da gaibu sai yace waqimuna salata Allah ce suna tsaye da sallah da wannan ne malamai suka ce duk qur'ani babu inda Allah ce ku yi sallah sai dai ce ku tsaye da sallah ina fata an gane akwai bambanci yin sallah da kuma tsaye da sallah tsaye da sallah tana buƙatar ababe guda biyu in aka rasa daya to sallan ta samu matsala abu na farko yin ta a cikin lokaci sallan la'asar ka yi ta sai rana ta fadi baka tsaye da sallah ba ina fata an gane sallan asuba sai rana ta fito baka tsaye da sallah ba sallan isha sai karfe 3 dare baka tsaye da sallah ba tsaye da sallah shine yin ta akan lokaci shi yasa aka tambaye annabi alaihi salatu wassalam sahabbai suka tambaye shi abinda Allah ya fi so yace as-salatu ala waqtiha sallah akan lokacinta a wata riwaya as-salati li waqtiha sallah idan lokacin ta yi yana cikin abinda Allah ke so to abu na farko shine yin sallah akan lokaci duk abinda kake a duniya ko karatun qur'ani kake in yana ka sallah to karatun qur'ani ya zama haramu ka rike wannan abin da kyau kana karanta qur'ani kana ta tilawa a kira sallah ai sallah baka je ba a yanzu haramun kake aikatawa ka ki sallah har lokaci ya fita saboda kana karanta qur'ani haramun kake aikata babu lada ba shi ne mafi falalan zikiri ba to ko qur'ani in ya hana ka sallah ka saba wa Allah subhanahu wataala fa abinda zai hana mutun yin sallah akan lokaci koda kana tafiya ne kai ta a halin da kake in a jirgin sama ne kai sallan a haka ina fata an gane in a mota ne baka da ikon tsaye da motan kai sallan ka a cikin mota kana zaune ka tada iqama kai kabbara kai ruku'u haka kai sujjada ma haka kuma sallan ka tayi koda kudu ko yamma ake kallo ko arewa sallan ta yi matukar ka tabbatar kafin aje inda za a tsaya rana za ta fadi illa asar ne kenan in asuba ne kafin aka yanda za a kai rana za ta fito masu tafiya irin kudancin Najeriya sun san wannan abu mota ta ke da tsaya har gari ya waye kaga mutum na sallah asuba karfe 9 ya je Lagos ko Port Harcourt su kaya ko ya kai awaki kana tirela ba za ka yi sallah ba ina fata an gane saboda ka duk halin da kake ba a so ka bar lokacin sallah ya fita da wannan ne malamai suka ce ma idan zaka shiga wani abun da ba zaka iya fita ba kuma ka san kafin ka fito lokacin sallah zai fita idan azhar misali a lokacin azhar ne zaka shiga wani abun da kafin ka fito la asar ta wuce kuma baka da ikon fitowa in ka shiga to ya halatta ka hada azhar da asar a lokacin kun bace wannan abun da kyau ana bawa hatta likitoci wannan fatawa idan likitoci za su shiga tiyata akwai tiyatan da yake zama so complicated ya dauke su awanni hankalin su ya tashi kaga dai ba za a bar tiyata a je sallah ba ina fata an gane to a wannan lokacin ya halatta su hada azhar da asar su shiga tiyatan su kun bace wannan abun da kyau idan za su shiga ne misali lokacin magariba ya halatta su hada magariba da isha kun bace wannan abun da kyau wannan malamai tun na da sun bada wannan fatawan a cikin su akwai Ibn Taymiyyah Allah mishi rahama da wannan fatawan malamai suke bawa likitoci na irin wannan zamani irin wannan fatawa saboda an nuna maka muhimmancin da sallah ke da shi abu na farko yin ta akan lokaci na biyu yin sallan kuma yanda annabi ya koyar alaihi salatu wassalam yin ta akan lokaci yin ta kuma yanda annabi ya koyar na farko malamai suka ce kai alwala cikakkiya kar kai alwala fata kan mutum cikin sakon 30 ya gama alwala shi kanshi ma bai san me yake ba na biyu kai tsayuwa mai kyau karatun fatiha mai kyau ruku'u mai kyau sujjada mai kyau har assalamu alaikum matukar aka rasa wannan to sallan ta samu matsala wani ya zo masallaci yin sallah annabi na zaune na kallon shi alaihi salatu wassalam da ya gama sallan ya zo wa annabi sallama annabi ya amsa yace irji fa salli fa innaka lam tusalli ko ma kai sallah dan ba kai sallah ba kaga annabi ya amsa mishi sallama in kai ne kila ba za ma ka amsa sallaman ba saboda karfin imani ko to wanda ya zo da imanin ma ya amsa mishi sallama ka san addini yana buƙatar hikima lokacin da zaka koyar da mutum ka zanto mai hikima, kar ka zamo mai zafin rai, kar ka zamo ka nuna maka kana kyamatan shi, a jawo shi a jiki. Annabi ya ce wa alayka salam, ya amsa mishi yace irji fa salli fa innaka lam tusalli, ko ma kai sallah dan ba kai sallah bai kuma koma. Ya sake sallah ya dawo yayi sallama, annabi ya amsa mishi yace ko ma kai sallah har sau. Sai yace na rantse da wanda rayuwa na take hannun shi, ko na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya, bai iya sallan da tafi wannan kyau ba, na gama ƙurai a daka in dai a sallah ne. Annabi ya ce mi, ya koya masa sallah, in za ka yi sallah ka yi kaza har zuwa assalamu alaikum. Idan ka yi ruku'u kar ka dago sai ka daidaita, in ka dago daga ruku'u ka tsaya kafin, haka ya koya mishi har zuwa ƙarshen sallah. An fahimci wannan abin da kyau? A kaga annabi ya ce ko ma kai sallah dan ba kai sallah ba, amma wani fa in yana sallah za ka yi mamaki wannan sallah yake ko tare ne. Wallahi malam, shi ba exercise ba, shi ba sallah ba. Akwai wani bawan Allah da na taba gani, gashi talle yake kuma ga rana, ina fata an gane, ga zafin rana ga wahala, yazo ina kallon shi yayin azhar, yayin la'asar, yayin magariba, dan na ga yayin salloli da yawa duka ba su wuce minti 5 ba kuma. Idan ya kabbara har bin shi nake sai na karanta Fatiha, kanne aya uku mai kyau yayin ruku, shaf shaf kenan. Da ya gama sallar sai na kira shi, sai na ja shi da hira kaman zan sai abin da yake sayarwa. Sai a cike nace na ga kana da sallah da yawa, duk nafiloli ne wannan, aka yace wallahi kai dai Alhaji ka bari kawai. To daga nan na san wannan ba nafila yake ba. Yace mi yayi azhar, yayi la'asar, yayi magariba. Sai nace to sai ka tsaya mun isha, yace wallahi sauri yake. Isha ka, subhanallah. Yace zai isha daga baya. To a ƙarshe na ce mishi amma ka san sallar nan gaba ɗaya baka yi minti 5 ba, wa abin ne sai a hankali. Shi dai yana da uzuri. To ba mu rabu ba dai sai da muka fahimci juna. Na mishi nasiha kuma ya ɗauka ya ta godiya. Na ce ai annabi ya faɗa alaihi salatu wassalam, almusalli yunaji rabbahu, mai sallah yana ganawa ne da ubangijinshi. Ai ka samu daman ka gaya Allah matsalolinka ne. Sannan annabi ya ce kuma aqrabu ma yakunu al'abdu min rabbihi fi sujudi, lokacin da bawa ya fi kusa da ubangiji in yi sujjada, domin mafi kaskanci a rayuwa ka sa goshinka a ƙasa, ƙarshen girmamawa kenan. Sai sa aka haramta ayo kowa sai Allah. To lokacin da ka nuna wa Allah ni ba kowa bane ba, ni banzan bazara ne, Allah ga goshi na a ƙasa, kai ne akbar, to Allah yana son wannan abu, da ka roƙe shi zai amsa maka. Annabi ya ce fajtahidu fi du'a, ku dage da addu'a cikin sujjada, fa qamalu an yusjaba lakum, tabbas Allah zai amsa mu. Koda da Hausa ne kuma, idan da Turanci ne, inda Yarbanci ne, inda Inyamuranci ne, har da Kanuri ya halatta. An gane ko? To a dage da yawan addu'a cikin sujjada. Yanzu inda a ce musulman Najeriya kam, wallahi za su kai karan azzaluman nan cikin sujjada. Kuma a yi da gaske da ikilasi, ba yanzu ana kiran national prayer ba, tunda national protest ba a yi nasara ba. To yanzu su matasan sun ci akwai ba national prayer, an gane ko? Da za su yi wannan ma da yana da kyau, duk a cika masallaci, a yi saukan Qur'ani, a yi wane ne, a yi ta istighfari, wallahi sun ji tsoron wannan, za su fi jin tsoron wannan akan protest. An gane ko? Wani minista aka ce mishi da ma za ku gane halin da ƙasar nan take ciki, a kira addu'a, a yi saukan Qur'ani dubu, ya ce wani mahaukata ne? Ce wa zai wannan abu? Ce duk mutuwa za mu yi. To wallahi da za a koma gaba ɗaya a tare a fadan Allah. Ya Allah, azzaluman Abuja nan da azzaluman garin nan da azzaluman garin can sun rike mana wuya Allah, wallahi sai an sha mamaki. To saboda haka yuqimuna salata, wannan shine tsaye da sallah, duk saurin da kake wallahi ka tsaya kai sallah a nitsi. Ke yasa annabi ya ce in kana jin yunwa haka wa abinci kar kai sallah, ko kai alwala bar sallar ka ci abinci, ka take cikinka kai maqil, an gane ko? Sannan kai sallah, so ka samu nitsuwa. Amma kana sallah kana cin abinci, annabi ya hana, musamman a yanzu da ba abincin ba, kaga mata da ikama an kawo ta shinkafa kuma ba za a jira ka ba wallahi kar kai kabbara an gane ko ka hakura da kabbara nan ka zo ka ci shinkafan nan wannan ya fi dacewa da sunna ma ina fata an gane saboda ana bukatar nutsuwa cikin sallah Allah ya ce su ne masu sai da sallah sannan kuma wayutuna zakka wa mimma razaqnahum dangane da abin da muka azurta su da shi kuma yunfiquna suna ciyarwa daga ciki akwai sadaka na wajibi akwai sadaka na nafila sadaka na wajibi shine me shine zakka to daga cikin dukiyar da Allah ya basu suna fidda haƙin Allah duk wanda ba ya fidda zakka a wajen wasu malamai ma ya kafarta ina fata an gane duk wanda Allah ya bashi dukiya bai fidda zakka bai fidda haƙin Allah to wannan yawon ya lalace to a cikin dukiyar da Allah ba su yunfiquna suna fidda haƙin Allah suna ciyarwa sannan kuma cikin falalan da Allah ya musu na arziki ko ba zakka ba yunfiquna suna ciyarwa suna taimaka ma bukata musamman a wannan lokacin da ake ciki babu lokacin da ake bukatan taimako irin wannan lokacin kuma a daidai wannan lokacin ne ma in ka taimaka wani da kyakkyawan niyya sai Allah ya taimake ka ɗaya daga cikin manyan malamanmu Shagi Susan Bargacikun yake cewa wata rana wani ya zo ya same shi ya ci dalai taimaka mishi da 2000 ya faɗi yana da wata matsananciyar bukata 2000 kawai yake nema ka ana cikin matsala alaji to sai ya zanto shi kuma ba shi da 2000 a wannan lokacin sai ya ce ka dawo ranar litinin daidai karfe kaza ce daidai lokacin sai ga shi ya dawo ya ce dole babu afarkan time ai ya ce yana dawowa yana ganin shekina shi ya mamanta ya ce wallahi a daidai lokacin 2000 yake da su banda su bai da komai sai ya dauka ya bashi shi ma ya cika alƙawari kaga ya jirdul mukilli yayi ya ce akawun din shi ma ba 2000 iya su yake da su ya dauka ya bashi sai ya fita yace ya je daidai wuri kaza a Kaduna ne yace ya tsaya da mota yace wallahi bai san me tsaye da shi ba motar bata mutu ba kawai haka yayi parking bai ma san me zai ba to wurin daidai wani akwai mai shagon sai da batura batura na mota sai ga wani da mota ya ganshi sai kuma sai ya tsaya akramaka Allah sai ya gaisa sai yace za a shiga shagon batur ne yace to ga mu nan dai yace shi wallahi bai san me tsaye da shi ba sai mutum ya kirga 20,000 ya bashi to ni ma ga gudunmuwa ta sai batar mallam yace sai rasa batar na ma batiri na mutu amma batirin aljuhun shi ba an gane ko to shine sai mallam yace ya rantse da Allah abinda yazo masa a rai wannan 2000 inda ban bashi ba na ba zan samu 20 din nan ba ina fata an gane yace kawai abinda ya fassara kenan Allah ne kawai tsaye da shi tsaya ana akramaka Allah yace to abun da ya imani da shi wannan 2000 ce ta jawo masa 20,000 saboda ka yan uwa a taimaka ma bukata musamman a daidai wannan lokacin mai ma razaqnahum yunfiquna sai Allah ya ce ni
walladina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ
الله يقول وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَأَنَّ سُكَيْ سُنَّ كُمَا وَأَنَّ نَسْكَيْ إِيمَانِي دَ أَبُنْ دَ أَكَ سَوْقَرْ مَكَ هَرَنْ زُوَ اللَّهَ نَا بَيَانِي أَكَنْ سُبْحَنْ الْمُتَّقُونَ إِنَّا دَ يَقُولُ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ قُرْآنٌ شَرِيعَةٌ غَ مَاسُ تَقْوَى مَاسُ جِنْ صُورُونْ اللَّهِ waɗanda suka tsare dokokin Allah yace daga cikin suffan su yuqimuna yu'minuna bil ghaibi sun yi imani da ghaibu wa yuqimuna salla suna tsaye da sallah wa mimma razaqnahum yunfiqun suna kuma ciyarwa dangane da abin da muka azurta su da shi sai yace daga cikin suffan su kuma walladhina yu'minuna bima unzila ilayka sune dai waɗanda suka yi imani da abin da aka saukar maka na alqur'ani na wahayi wa ma unzila min qablik kuma suka yi imani da abin da aka saukar kafin ka ka'ida ne shi musulmi yayi imani da alqur'ani yayi imani da duk littafin da yazo kafin alqur'ani wannan shine bambancin musulunci da sauran addinai. Kaga Yahudawa sun yadda ne kada daga kan attaura abin da ya baya da injila da annabi Isa da alqur'ani da annabi Muhammad duk ba su yadda da su ba. Ina fata an gane musamman shi a aqidan ba Yahude ma gwandan addinin musulunci akan Christianity. Idan ka taba ganin ba Yahude kai wannan hirin da shi inda kuna shiri da shi, ina fata an gane. Idan ka zauna a wuraren da Yahudawa suke, za su gaya maka ba Yahude ne ya shiga coci gwanda ya shiga masallaci, saboda sun ce akwai kamanceceniya da yawa tsakanin musulunci da addinin su. Kuma haka ne dan Qur'ani, akwai kamanceceniya da yawa tsakanin shi da Taura. Ina fata an gane. To saboda haka su kuma Kirista sun yi imani da annabi Isa da injila abin da ya baya, amma da Qur'ani da wanda ya zo da Qur'ani ba su yadda da su ba. Idan na ce Kirista ina nufin waɗanda suke bin addinin da annabi Isa ya zo da shi, banda wanda aka cakuɗa shi, wanda su ba su mayar da annabi Isa dan Allah bane ba. Annabi Isa annabi ne, ina fata an gane, domin da'awar Isa dan Allah ne da'awa ce da ta zo daga baya, da'awa ce ta su Paul, wanda ake ce masa Bulus da Hausa, kuma shi ko gani annabi Isa ma bai ba. To ka'ida shine addinin musulunci yace sai ka imani da annabawa gaba ɗayan su, kai imani da littafai gaba ɗayan su. Yanzu in ka ce annabi Isa ba ka yadda da shi ba, ka fita a musulunci. Ka ce annabi Isa ba annabi bane ƙarya ne, to kai ba musulmi bane ba. Ko ka ce annabi Isa da attaura ƙarya ne, ka fita a musulunci. Ka'ida ne sai ka imani da su jumlatan wa tafsila. Duk annabin da Allah ya bada labari wajibi ne ka yadda da shi kuma kai imani da shi. Duk littafin da Allah ya bada labari wajibi ne kai imani da su, illa iyaka Al-Qur'ani ya shafe hukuncin kowanne littafi. Shi kadai ne littafin da za a bi a yanzu, ba wani littafi ba. To na daga cikin sufofin su suna imani da abin da aka saukar maka ya kai wannan annabi mai girma, suna kuma imani da abin da aka saukar kafinka. Wa bil akhirati hum yuqinun, suna kuma masu yaqini, masu cikakken gaskata lahira. Sun yadda lahira gaskiya ce, za ta zo, za ta shi kiyama, duk abin da zai faru a cikin hisabi da tsallake siradi da shiga wuta da shiga aljanna, duk sun gaskata wannan abu. Kana gaskata wannan ne wani lokaci aikin ka ma na gaskatawa. Shi yasa idan kaga waɗansu suna wani abu zaka ce sun yadda ma za ta shi kiyama kuwa. A ce maka mutum daya saci trillion 10, duk tana mahaukaci ne. Sannan kuma a daidai lokacin da mutane ke mutuwa da yunwa, zaka ce ko in ma ko bai da hankali. Shi yasa akwai wani daga cikin shugabannin ko FCC ne yace haka mata na wa ƴan siyasa gudun kwakwalwa, na manta wanda ya magana nan na okay Farida Waziri ko yawa tace haka mata ana musu gudun kwakwalwa, dan in ka ji mutun ya saci wani kudi zaka ce wannan kwakwalwar shi ba ta da lafiya. Ina fata an gane. Shi kan shi bai san me zai yi da abun ba, ya kai ya koya a tura in ya mutu kuma shikenan ya zama nasu. Dan su shiga da kudi yana da sauki, fita da shi kuma yana da wahala. Dala 20,000 kace zaka fito da shi daga America, zaka sha tambaya a airport man rabbuku ma dinuku man nabiyuka wallahi mala, amma zaka shiga da dala miliyan ko bashi da wahala. To shi yasa ayin siyasa mu Allah ya shirye su. So, in ka ji abin da wani mallaka a Ingila da China da wane ne da America da Canada, sai ka yi mamaki. Akwai wata mata a Nigeria da ita kai tana da gidaje a New York City guda 40 da wani abu, birnin New York kawai gida 40 da wani abu, a Germany 30 da wani abu, a London kaza, kaga wannan mahaukaciya ce. In za ka yanka ta bata ma san gidajen ba, mafi yawa ba ta taɓa zuwa ba. Allah sauwaƙe. To imani da lahira ya zama aikin ka, ya dinga tuna cewa ka yadda akwai lahira, kana jin tsoron abin da zai biyo baya. Sai Allah ya ce ulaika ala hudan min rabbihim,
ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun.
Allah ya ce ulaika, lalle waɗancan da aka lissafa a baya, waɗanda suke tsaye da sallah, suke ba da zakka, suka yi imani da gaibu, suka yi imani da littattafai, waɗanda suka zo kafin annabi da wanda suka zo annabin ya zo da shi na Al-Qur'ani, ala hudan min rabbihim, suna kan shari'a na Ubangijinsu. Wanda yake da wannan siffofi tabbas yana kan shari'a, da ainihin nassin alqur'ani mai girma ulaika ala hudan min rabbihim, irin waɗannan mutane suna kan shiriya min rabbihim, shiriya da kuma tazo ne daga wurin ubangijinsu, wa ulaika humul muflihun, sannan irin waɗannan kuma sune masu samun rabo ranar gobe kiyama. Domin rabauta babbar rabo shine a ce ka mutu ka shiga aljanna, duk abin da ka samu a duniya in ka mutu ka shiga wato wallahi kai hasara. Annabi ya faɗa cikin hadisi ingantacce cewa ran tashin kiyama za a kawo wanda yafi kowa ni'ima a duniya, wanda yafi kowa jin daɗi a duniya, in aka sa shi a wuta yayi minti ɗaya aka fito da shi a tambaye shi ka taɓa jin daɗi a duniya, zai ce bai taɓa jin daɗi ba, saboda tsabar bala'in da ke cikin jahannama. Idan aka kawo wanda yafi kowa shan wahala a duniya saboda talauci da matsalolin rayuwa, da ina fata an gane, ya fi kowa shiga tashin hankali. Idan ya bi Allah ya mutu shiga aljanna, in aka fito da shi aka ce ka taɓa shan wahala a duniya, ko zai tallafa bai taɓa shan wahala ba, shi bai ma san wahala ba. To shi ta duk halin da zaka shiga kar ka bari a raba ka da imani, duk yanayin da zaka shiga kar ka yi wasa da ibada, kar ka yi wasa da Allah subhanahu wa ta'ala, kar ka yi wasa ka sai da ainihin lahiranka domin kawai biyan bukata na duniya, sai Allah ya ce ni
إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون.
آيوي بيار نفر قوسم منا مغانا أكا سبو في ممني سبو في متعلن كيركي سبو في مس إيماني زامو كرانت آيوي بدابيو دزاسي مغانا أكا كافري سنسا. Sannan za mu samu ayoyi 13 masu magana kan munafukai, kaga hatsarin munafukai kenan. Ayoyi 20 na farkon Bakara guda 20, guda 5 sun yi magana ne akan mummunai, guda 2 suke magana kan kafirai, nawa kenan? 7. Guda 13 akan munafukai suka yi ta magana. Sai babu hatsari cikin al'umma irin munafiki. Babban hatsarin a cikin al'umma shine munafiki. Shi yasa Bahaushe yake da munafiki gwanda barawo. Ina fata an gane. Duk inda munafiki yake to matsala ne. Kansa ne cikin al'umma. A samu munafiki a gida, munafiki a kasuwa, munafiki a ministry, munafiki a masallaci, munafiki a makaranta, duk inda munafiki cikin unguwa, duk inda yake hatsari ne. Ina fata an gane. Allah kamar na tsari da munafinci. Allah ce innal ladina kafaru, lalle waɗanda suka kafurta, sawa'un alaihim, daidai ne akan su, inji Allah. A anzartahum, ko ka musu wa'azi, ka musu wa'azi, am lam tundirhum, ko baka musu wa'azi ba, la yu'minuna, ba za su yi imani ba. Kaman ka ce Allah saboda me, sai Allah ce khatamallahu.
Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adhabun 'adheem.
Allah ce khatamallahu ala qulubihim, wannan jumla ce ta'aliliya in ji malaman larabci. Kaman ka ce wa Allah saboda me aka ce waɗanda suka kafurta tabbas, ko a musu gargadi ko kar a musu gargadi, duk dai ne sawawun alaihim, cewa la yu'minuna, ba za su yi imani ba. Yace khatamallahu ala qulubihim, saboda Allah ya toshe zukatansu, wa ala sam'ihim, ya kuma toshe jinsu, bi ma'ana gaskiya da shari'a ba za ta shiga cikin zuciyan ba, da gaskiya da shari'a ba za ta shiga cikin kunnuwansu ba, wa ala absarihim ghishawa, sannan kuma Allah ya sanya ainihin wani irin rufi a ainihin idanunsu, abinda zai hana su gani. Tala ce walahum azabun azim, waɗannan suna da azaba mai girma ranar gobe kiyama. To anan malamai suka ce Allah ce khatamallahu ala qulubihim, sai fara gabatar da zuciya, san ita ce shugaba. Idza salahat salaha al-jasad kulluhu, wa idza fasadat fasada al-jasad kullu ala wahiya al-qalb. Annabi ce inna fil jasadi mudgha, a cikin jiki akwai wata tsoka, idan ta gyaru dukkan jiki gaba daya ya gyaru, in kuma ta baci dukkan jiki ya baci. annabi ce ala ku saurara wahiyal qalb ita ce zuciya Allah sai fara gabatar da ita duk lokacin da zuciya ta samu matsala to dan adam ya samu matsala ke sa malam ali da mangi a cikin wakan shi yake cewa zuciya in ta makance ganin ido bai yi fa'ida ba matukar zuciyar mutun ta riga ta yi tsatsa to babu gangan jikin shi da zai amfani in zuciyar mutun kuma ta gyaru to gangan jikin shi gaba ɗaya ta gyaru duk wani aikin sabo ko aiki na daidai zuciya ce jagoran abu to Allah sai fara gabatar da zuciya wa ala sam'ihim sannan ya fara gabatar da ji wa ala absarihim sannan ya gabatar da gani to da ji da gani kuma wanne ne babba duk mun yadda zuciya ita ce shugaba ko to tsakanin ji da gani wanne ne shugaba saboda me da a ce ya rasa ji da a ce ya rasa gani duka biyu Allah ya kiyaye amma malamai suka ce shi ji yana amfani ne ta bangarori guda shida shi kuma gani yana amfani ne ta bangare guda daya suka ce ji ne kada kake iya ji ta sama da ƙasa da gabar da yamma kudu da arewa haka ne ko baka ba shi kuma ji inda gani inda kake kalla ne kawai kun bace na abin da kyau sannan suka ce ba taba samu ba a tarihin duniya a ce ga wani hamshakin malami amma kuma baya magana baya ji kun bace na abin da kyau amma an samu manyan malamai a duniya makafi haka ne ko baka ba Sheikh Abdulaziz bin Baz Allah mai sharhama mufti as-sabiq na Saudi Arabia manyan malamai fa suna taro za su mushi waya matsala kaza a wani littafi dake baya gani zai ce a duba kaza a duba kaza a duba kaza Muhammad bin Amin Shankiti mai Adaul Bayan wata rana yana duba tafsiri Ibn Kasir wani ne ya rubuta tarihin Sheikh bin Baz yake fadan wannan abu shi Shankiti malamin su bin Bas ne kuma a wannan zamanin in ana magana su Shankidi kulle kofa ake bin Bas ya ce irin su Shankidi ba a wannan lokacin ake yin su ba ana karanta su ne a tarihi saboda kusan ya haddace komai duk abin da ka kawo ya haddace hatta waƙoƙi a bayat na Larabci idan ya kawo aya zai kawo duk aya irin ta Qur'ani zai kawo hadisai ya kawo baiti anan baiti a can baiti anan maganganun malamai to wata rana yana bincika Ibn Kasir tun bayan sallan asuba har wajen karfe 10 na safi wani hadisi yake nema Ibn Kasir ya ce Abu Dawud ya kawo shi ya duba Abu Dawud ya tsaya inda hadisi yake tun bayan sallan asuba har wurin karfe 10 na safi yana cikin wannan sai ga bin Bas ya shigo ya kawo masa ziyara da ya sallama ya amsa ya ce man yace Abdullah bin Bas kafin yace ya shigo yace Ibn Bas tun safe nake zaune a nan tun sallar asuba Ibn Kasir ya kawo hadisi ya ce yana cikin Abu Dawud na bincika Abu Dawud sama da ƙasa ban ganshi ba makaho ne ko bin Bas yace yana Abu Dawud yana kitabun kaza babi kaza wuri kaza wuri kaza sai ya manta da bin Bas sai ya dauko Abu Dawud ya duba ya duba ga hadisi yace ta'ala ibn Bas makaho ne kuma ina fata an gane ka dauki muftin Saudiya ne yanzu shi ma makaho ne Ali Sheikh shekara 32 sheke limancin Arfa har sai da kanshi ya aji saboda shekaru a ba matasa ma su karba kaga malaman Allah ko yawa ya gaji shekara 32 yana jin sallan Arfa wani sai ya mutu ko dani ba zai baka ba Allah ta'ala ya sa mu dace annan ya kamata mu tsaya sai wani sati insha Allah abinnan makaranta ne da Allah shi ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah mana afuwa subhanaka allahumma rabbana bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh